Jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan malice kan mitoci da dama da suka hada da mita 16.21 da kuma 25 a jihurin Niger ana jin mu a tashar mata VOA Africa dake Yamai a kan mita 102.5 a zangon FM ko kuma a gidajen radio nan masu zaman kansu irin su amfani da Far'a da Nomad da Sarauniya da Dalol da Niya Abuna Kwani a yanar gizo kuma a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com to jama'a muna muku marhaban lalle mun ji dadi da kuka samu damar cafo tashar ta Ali Mustafa Sokoto ne yau ma muna tare da Baba Yakub Makeri da zai share mana fage da kanin labaran mu
ɗan sanda na Netherlands sun kama wani mutum dan shekaru 22 da ake zaton yana niyyar kai harin ta'addanci kotun kole a kasar India kuma ta zartar da hukunci a yau cewa duk wani dan kasar na da haƙƙin kiyaye sirrinsa Alaka Amurka da kasar Masar ta fara huskantar matsala a jiya Laraba biyo bayan yanke agaji da Amurka ke baiwa Masar saboda rashin mutunta haƙoƙin bil'adama.
To bayan baba ya gama ba ku labaran duniyar baki daya jakadan Najeriya a nan Amurka wanda dan jihar Borno ne zai mai da martani ga zargin da ake na cewa ƴan Boko Haram suna samun taimakon wasu bare-bare na cikin gida.
Na taba jin wannan zargi amma ni na san cewa wannan zancen banza ne. Ce wai mutanen yanayin ne wanda su suka sha wahala to ya kuma za a ce wai su ne suke supporting Boko Haram
sannan wasu hafsoshin sojojin Najeriya kuma za su gaya mana abinda suka tattauna a zaman da suka yi da shugaba Muhammadu Buhari
irin barazanar da yake faruwa a kasar nan yanzu ai kowa ko yaro karami ma ai yana ganin ta kuma waye san abinda za ta haifa a zuwa gaba
bayan da haka wasu masana za su yi mana fashin baki kan muhimmancin ziyarar wata tawagar kusoshin kasar Jamus zuwa Niger da Mali
kuna jin abin da yake faruwa kasar Spain kasar Faransa inda waɗannan ƴan ta'adda suke tunowa kai su yi banna daga nan kasar Afrika har kasashen Turawa a samu a hada gwiwa a samu aiki wanda za su tsirar da mu ga ta'addanci
to bayan duka wannan da yake wa alamu shi muna da shirin sai bango ya tsage akwai kuma ra'ayoyinku na email amma yanzu ku sha labaran duniya
assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya ɗan sandan Netherlands sun tsare wani mutum dan shekaru 22 da suka kama da safiyar yau Alhamis biyo bayan kurmantawa daga takwarorinsu na kasar Spain cewar akwai yiwuwar kai harin ta'addanci a wurin wani wasan kade-kade da za a yi a Rotterdam wuni guda kafin wasan an kama mutumin ne a cikin wani samame da aka kai a gidansa a gundumar kudancin kasar na Brabant inda 'yan sanda suke bincikensa jama'ai a Rotterdam sun ce an soke wannan wasa wadda kungiyar mawakan Amurka da ake kiransu Alalas za su yi a jiya Laraba Kamfanin Rotterdam da ya shirya wannan wasan ya dora a shafinsa na Twitter cewar an dakatar da wasan daga inda za a yi shi inda ake kira Marcelo an yanke shawarar soke wannan wasa ne saura wuni guda bayan wato za a bude kofar shiga na inda za a yi wasan wannan kade-kaden ga jama'a magajin garin Rotterdam Ahmed Abu Talib ya fada a wurin wani taron manema labarai da yammacin jiya Laraba cewar ɗan sanda suna yi wa mutumin da ya ɗauko motar tanka ciki da iskar gas da aka kama shi a kusa da inda za a yi wasan tambayoyi motar da tana ɗauke ne da lambar ƙasar Spain kotun kole a ƙasar India ta zartar da hukunci a yau Alhamis cewar duk wani ɗan ƙasar na da haƙƙin a kiyaye sirrinsa da doka ta bashi wannan hukunci na bai daya da manyan alƙalai guda tara suka tabbatar ya zo ne a matsayin amsa ga ƙalubalantar shirin gwamnati na katin zamani mai ɗauke da bayanan mutum wanda ya buƙaci a ɗauki alamar yatsu na mutane da kuma na idonsu sama da mutane biliyan guda ne suka shiga wannan shirin da ke niyyar yi wa ayyukan gwamnati tsari da kuma rage ayyukan masu damfaran ƙasa amma kuma wasu 'yan kasar sun bayyana damuwarsu game da kiyaye bayanan mutane yayin da kuma wannan katin zamani yake ci gaba da zama abin da ake bukata wurin ayyuka da dama da kuma wurin ajiyar kuɗi na banki gwamnati ta musanta cewar kundin tsarin mulkin kasar India bai baima dan India hurumin kiyaye sirrinsa ba ita kuwa kotun kolin kasar ta yi watsi da wannan magana a cikin hukunci da ta yanke tana cewar haƙƙi na kare sirrin dan kasar India bangare ne mai muhimmanci a dokar yancin rayuwa da walwala karkashin kundin tsarin mulkin kasar. Alakar Amurka da Masar ta fara wacce ta samu bunƙasa karkashin shugabancin shugaban kasa Donald Trump. Ta fara huskantar matsala a jiya Laraba biyo bayan yanke agaji da Amurka take baiwa kasar Masar saboda rashin mutunta haƙoƙin bil'adama. Amurka ta yanke kusan dala miliyan 100 na taimako da take ba Masar, kuma ta jinkirta bada agaji na kuɗi da makamai na kusan dala miliyan 200 ga dakarun sojan kasar waɗanda suke samun kaso mai tsoka daga agaji da Amurka take bayarwa a ƙasashen waje. Jama'a Amurka sun ce Masar ta gaza wurin mutunta haƙoƙin bil'adama da kuma sassauta tsauraran matakan da gwamnatin kasar take ɗauka akan ƙungiyoyin ƙasa da na masu zaman kansu. Ministan harkokin wajen Masar ya nuna rashin jin daɗinsa ga shawarar da Amurka ta ɗauka. Ya ce wannan rashin fahimta ne na tsarin alaka da ta haɗa ƙasashen biyu shekaru da dama. Rahotanni sun nuna cewar an ɗage ganawa tsakanin babban jami'i ko kuma mai bada shawara ga shugaba Donald Trump, Jared Kushner, da kuma ministan harkokin wajen Masar Sameh Shukri. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Waɗanda suka kada ƙuri'a a ƙasar Angola suna zaman jiran ganin wanda zai zama sabon shugaban ƙasarsu bayan shugaba Jose Eduardo dos Santos, wanda ya kwashe shekaru da dama yana mulkan ƙasar, yayi murabus. Al'ummar Angola sun zuba ido su ga ko ministan tsaron ƙasar João Lourenço, wanda ake kyautata masa zaton shine zai gaji dos Santos, hakan zai tabbata. Jam'iyyar MPLA mai mulkin ƙasar ita ce ake ganin za ta lashe zaɓen na jiya Laraba a faɗin ƙasar, inda za a zaɓo sababbin wakilan majalisar dokoki 220 da za su zaɓo shugaban ƙasar mai zuwa.
To, Baba Yakubu Makeli ne ya ba ku labaran duniya daga Washington. Kuma da yin sai rahotanninmu kuma za mu fara ne da na Hassan Maina kai na Abuja kan ganawa da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da manyan hausoshin sarjin kaɗan bayan dawowar shi daga Ingila.
Issues of security, every security threat, all the security threats were treated one after the other.
Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan, General Abayomi Gabriel Ololusakin ke karin gaske ga yan jaridu sakamakon tattaunawar da suka yi da shugaban kasa Muhammadu Buhari. Batun tsaro, dukkanin ababen da ke haddasa barazanar tsaro an tattauna su, kama daga satar mutane, rikicin manoma da makiyaya, da ma yan awaren diyafara, duk an tattauna su a wannan taro. To shin ko takamaimai akwai wani umarni na musamman da shugaban ya baku?
And which is non-negotiable.
Ace batun haɗin kan ƙasa da ma kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya dunƙulalliya, wannan wani abu ne da ba gudu ba ja da baya. Kuma mu sojoji an jaddada mana cewar dole mu yi aiki wurjanjan don aiwatar da wannan umarni.
To ensure that directive is carried out.
Ko ta wace fuska masu ruwa da tsake ke kallon wannan tattaunawa kan shanin tsaro da shugaban ya yi da hafsoshin sojin ƙasar? Alhaji Bello Arabi Sardonan Damaturu na ɗaya daga cikin dattawan arewa maso gabashin Najeriya.
To ai gaskiya ne irin barazanar da yake faruwa a ƙasar nan yanzu, ai kowa ko yaro karami ma ai yana ganinta, kuma wa ya san abin da za ta haifa a zuwa gaba? Ai maganin kowa ya san shi, ai maganin shi bara mu samu mu zauna lafiya, ai shine abin da ya kamata a yi.
Yanzu kuna da kwarin gwiwa kan matakan da shugaban ƙasa ke ɗauka a baya-bayan nan?
To ba mu gani ba tukunna, sai mun gani. Idan muka gani mu zuba masa ido mu gani nan da ƴan kwanaki kaɗan mana. Ai za mu gani, in abin zai kyau ma za mu gani, in ba zai ba za mu gani.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaishe ka Hassan. To dangane da wannan magana ta tsarance jiya lokacin da ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa muryar Amurka, muka tambayi muƙaddashin jakadan Nigeria a Amurka din Alhaji Hassan Muhammad Hassan maganar zargin da ake na cewa in ba domin Boko Haram suna samun taimako daga cikin yankunan da suke zaune ba da tuni an gama da su.
Na taɓa jin wannan zargi, amma ni na san cewa wannan zancen banza ne. Zancen banza in the sense that mutane suna da abubuwa da yawa, sukan kawo wasu kalamai don su canza ra'ayin jama'a, mai yiwuwa ma 'yan Boko Haram din ne suke faɗi.
Amma yaran da suke amfani da su duk 'yan nan wurare
ne? 'Yan nan wurin ne, 'yan nan wurin ne. To amma abin da ya faru, wasu an yi scripting ɗinsu. da karfi da yaji
eh da karfi da yaji kuma am yanzu ina alal misali ɗan matan Chibok wasu su sun ce ba su so su dawo
sun hankalin su ya kwanta da nan so an jiwe musu kokwalwa kenan kuma menene amma an ce akwai har mutanen da suke ba da ƴaƴan su kyauta ga bokwaran su je su yi funar bakin wake
ba wanda zai ba da ɗan shi ko ƴan shi kyauta sai dai wanda an kashi ce wai mutanen yanayin ne wanda su suka sha wahala suka fi kowaye ma shan wahala mutum yayi tafiya daga bama da kafa yazo mai duguri kuma irin wayannan dubban su suna nan to ya kuma za a ce wai su ne suke supporting Boko Haram su suke ba Boko Haram wurin zama sun kashe lawanan su sun kashe dagatan su sun kashe masu unguwanni su ne manya wanda za su rike gari to an wayannan ba su nan
wasu sun ce abin da yasa ake ganin karuwar harhar shine saboda Buhari baya nan lokacin da Buhari baya nan an ga samu karu-kare kana ganin rashin zaman Buhari ne yasa aka samu karin harhar nan
no I don't ban yi tsammanin na ban ganin haka abin da ya faru an sojojin mu suna kokari kuma ba sojojin mu kadai ba abin nan ya hada da Nigeria da Chadi da Kamaru da Niger to duka da fari sun hada karfi da karfe suna yakin wannan Boko Haram so sun gama yakin su dai na physical way gashi za a yake su haka so abin da ya faru sun dan maybe sun yi slowing down kuma everybody in kana wannan abin dole akwai time din da zaka ce zaka huta so su mutanen Boko Haram ba mutane ne da zaka dauka for granted ka dauke su wai gashi za su abin nan ba za su waiwaice ka su gane ko gashi ka dan kana son ka dan huta kana za su afta maka
jakadan Najeriya Amurka kenan Hassan Muhammad Hassan yake mana bayani kan abin da ke faruwa a can jihar Borno to muna da sauran abubuwa da yawa da muka hira da shi a kansu da zamu kawo muku a shirye-shiryen mu na nan gaba to yau a bangaren jin ra'ayin ku ta wayar tarho a shirye-shiryen mu na karfe 9:30 na dare zamu so jin albarkacin bakin ku game da wannan al'amari da ke faruwa a Najeriya
We call on the president to realize that the country is in a very bad shape at the moment.
Yace muna kira ga shugaban kasa da ya sani cewa Najeriya tana cikin wani hali na kakanikai a halin yanzu. Lokaci yayi da za a sake fasalta Najeriya.
Wata dabara ce ga neman yanda za a raba kasa.
To akan wannan muke son jin ra'ayin ku ya kuke ganin wannan kirayen da ake ta yi a sassa daban-daban na sake fasalin Najeriya in ma za a fasalta ta ya kuke son fasalin ya kasance ne zamu tsama yi wayoyin ku akan wannan al'amari yanzu bari mu je jamhuriyar Niger inda shi ma wakilin Musulmi Mumuni Barma magana shanin tsaro ce ya taba daga da ziyarar da wata tawagar Jamusawa suka kai a Yamai
Kasar Niger na matsayin wani yankin da masana al'amuran tsaro suka bayyana da muhimmanci wajen daukar matakan kare lagon kungiyoyin ta'addancin da suka hayyaci kasashen yankin Sahel. Saboda haka ake daukar wannan dalili a matsayin wata hujjar kafa sansanin sojan kasashen yammaci a Niger din da makwabciyar ta wato Mali. Mafari kenan da majalisar dokokin Jamus ta aiko da tawaga a ƙarƙashin jagorancin Dr. Hans Peter dan canza yawu da takwarorin su na waɗannan kasashe. Honorable Hamma Asa shine shugaban kwamitin ƴan majalisar dokoki masu kula da sha'anin tsaro a Niger.
Ba nan Sahel ba kamar Niger da wani Mali da Nigeria da Burkina da Chad da sauransu harkar tsaron ƙasa duka yau ta shahi al'umma duka gaba daya saboda kuna jin abin da yake faruwa ƙasa Spain ƙasa Faransa ƙasa ko ina dai inda waɗannan ƴan ta'adda suke tunowa kai su yi banna kenan abu ne wanda ya kamata duka dubarori na tsaron ƙasa daga nan ƙasa Afrika har ƙasashen Turawa a samu a hada gwiwa a samu aiki wanda za su tsirar da mu gaba daya bisa ga wannan aiki na ta'addanci
samar da bayani a game da yanayin da sojojin Jamus ke ciki a fagen daga na daga cikin abubuwan da ke tafa da wannan tawaga ta ƴan majalisa
shugaban Jamus da kanta ta zo na Niger kuma ba a dade ba na a tele ga radio mun sami labari motoci da motuna waɗanda an ka bada a ƙasa Agadez akwai sojoji waɗanda suke nan suna horar da namu sojoji suna tare da su da kayan aiki waɗanda suka sarrafa kansu da kansu. To muna kyautata zaton wannan hulɗa, lalle za mu samu riba bisa gare ta.
Shugaban tawagar 'yan majalisar dokokin da ke kula da sha'anin tsaron ƙasar Jamus Dr. Hans Peter ya bayyana cewa ra'ayoyi sun zo ɗaya da takwarorinsu na nishar dangane da gurin murƙushe ta'addanci. Sai dai inda aka sha bamban, majalisar dokokin ƙasa ce yake da hurumin saka ido a kan ayyukan rundunar mayakan tsaro a ƙasar Jamus. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaishe ka Suleiman. To kuna jin shirye-shirye da rahotannin sashen Hausa na muryar Amurka ne suna zo muku daga nan sashen Hausa din na muryar Amurka a Washington DC, inda yanzu munan safiya ce yanzu misalin ƙarfe 11:16 ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin Sai Bango Ya Tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Senator Ahmed Lawan, shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattijan Najeriya, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa. A makon jiya, Malam Jamilu Muhammad na Kaya ya yi tambayoyi guda biyu a kan masu neman kafa ƙasar Biafra da kuma shirin da Majalisar Dattije take yi a kan hanyoyin inganta ilimi. Senator Ahmed Lawan ya fara amsa tambayar masu neman kafa a ƙasar Biafra lokaci ya ƙure. A saboda haka ga senator nan da sauran bayani. Senator Gareka.
In za a bani matsayi, ni ma a bani ko kuma a ba wannawa. In za a raba abin da ke kasafin kuɗi ne, ni ma a bani a yanki na yadda aka ba yankin wani. Wannan duk bayanan nan dai ba su wuce wayannan ba. To ina ga abin ya danyo ƙasa yanzu ba kamar yadda aka ɗauko shi da farko ba, tunda da farko har kusan kamar kullum sai sun yi zanga-zanga da makamantansu. Yanzu mafi rinjayen bayanai da ake yi shine a kira ko a yi sabon taro na ƙasa irin wanda aka yi ta yi a baya, ko kuma a'a abin nan sakamakon taro na ƙasa wannan shugaba Jonathan ya kira a 2014 a yi amfani da sakamakon a kai wa majalisa ta aiwatar. To a nan wannan ma akwai matsala, domin yayin da shugaba Jonathan ya ce ya kira taro na ƙasa, na farko jam'iyyar APC ta ce ita ba ta yarda da wannan taro da ya kira ba, don ba gaskiya, saboda haka ita ba za ta kasance a ciki ba. Haka kuma har aka gama jam'iyyar APC bata shiga ciki ba, bata ba da gudunmawa ta ba. To kaga anan kusan abin wato zai yi wuya a ce abin da aka aiwatar a wannan taro a kawo jam'iyyar APC ko gwamnatinta wadda bata ma yarda da wancan abin da aka yi ba a ce ta aiwatar. Kan nan abu na biyu, mutane da yawa sun yi kukan cewa wancan taro ba a yi shi bisa adalci ba. Akwai wasu yankunan ƙasar nan da ba a ba su wakilci yadda ya dace da yawansu ko adadin mutanen da ke wannan yankin ƙasa ba, saboda haka wannan ma zai sa a samu matsala. Daga baya akwai wanda suke cewa su a ba su su rike duk kuɗin man su idan aka sayar nasu ne, sai abin da ke zama haraji suka biya wa gwamnatin tarayya, wato yan Niger Delta kenan. Yarbawa cewa suke a raba ma ƙasar nan, wato jihohin nan a kashe ƙananan hukumomi, kada a sake raba kuɗin da aka samu na sai da mai da sauran kuɗi na ƙasa bisa ƙananan hukumomi 774. Wanda a tunanin mutane wannan ɗin ya fi wa arewa daɗi, saboda arewa take da mafiya yawan ƙananan hukumomi fiye da kudancin Najeriya. To ina son in tabbatar maka cewa har yanzu dai babu inda aka tsaya akan ga abin da za a yi. Duk dai kiraye-kiraye ne, amma ni a zamana na ɗan majalisa kuma wakilin mutane, na san cewa babu abin da za a iya yi sai an zo majalisa ta ƙasa. Babu shi, saboda babu wanda doka ta ba shi dama ko tsarin mulki ta ba shi dama ya yi wani canji a yadda Najeriya take yau ba tare da ya zo majalisa ba. Obasanjo ya so ya ƙara wa kansa lokaci inda zai iya daga zila da zai yi a 2006, amma sai da ya zo majalisa, da ya zo majalisa kuma satamtin shi aka kashe. To kaga kenan babu wani wuri da za a je a koya a ce an yi wani gyara sai dai an zo majalisa. Mu kuma idan aka zo wurin majalisa, abin da zai yi wa mutanen da muke wakilta daɗi, zai musu adalci, zai musu kyau, shi za mu tsaya a kai. Wannan kenan. Tambaya ta
ta farko akan
ilimi. To ilimi a gaskiya an samu koma bayan sa da jimawa. Yadda da ilimi in kai primary zaka iya karatu, kai rubutu a baya kenan da nisa. Mewa kaman shekara 20 zuwa 30 zuwa 40 ba dan primary abin da ya iya zai iya rubutu a turo wasiƙa anguwan su ya zo ya karanta da sauransu. Yanzu abin ya ji tura an samu koma baya. A nan kuma saboda irin kuɗin da ake warewa ilimi ya ci baya ba kaɗan ba. Haka nan kuma irin mutanen da ake fitarwa da sunan su ne malamai, da yawan su kansu ma suna son a koyar da su. Saboda haka abin da gwamnatin tarayya take har kullun kokari take ta ga cewa an gyaro ko kuma an tallafa wato quality ko kuma darajar karatu ya koma irin na da. A nan mu ƴan majalisa abin da za mu iya yi shine har kullun idan aka kawo kasafin kuɗi mu ce a ƙarawa ilimi ko kuma mu ƙarawa ilimi mu da kanmu, mu ce a ɗauki malaman da suka dace, mu ce ya kamata a kawo ayyukan abubuwan aiki na malamai, misali azuzuwa a azuzuwan da yara ba za su wuce misalin 20 ba ko in sun yi tsanani 30 kar su wuce nan. Amma za ka je yanzu haka za ka tarar babu azuzuwa, aji ɗaya za ka samu yara kaman 50 kaman 60. To kaga nan koyo zai wahala, koyarwa shi malami kansa koyarwa ma zai bashi wahala, saboda in kana da yaro 50 ko 60 da wa za ka ji. Amma idan yara 20 ne za ka iya zuwa kowane yaro ka yi magana da shi, ka gane abin da muke nufi. Ban gane ba, to ga bayani. Amma idan yara suka yi yawa babu maganan ma su fahimci wani abu, kaɗan ne suke su fahimci wani abu. Saboda haka mu aiki mu anan zo mu yan majalisa mu nemi kuɗi mu bayar, kuma mu tabbatar kuɗin nan da muka ƙara wa ilimi an yi amfani da bisa ƙara wa ilimin daraja da kuma ɗaukaka da irin kwalitin da ya kamata a bashi, domin shi ne ginshiƙin raya ƙasa da wani duk cigaba da za a samu a kowane irin ƙasa ne.
To malami na gaba, bismillah ko?
Hajiya, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Suleiman, ina jihar da ka jiya na Farawa tare da lokar da maraba ka sayan tumaki. Ina ban ba ko barka zuwa na filin albarka.
To alhamdulillah, assalamu alaikum.
Da bomba ko a matsayin da na sanata wannan ta fito a jihar Yobe. Nake da maka tambaya ta na bangara. Ala hakika game da matsalar da ake samu ta farin zamani game da wani rufe albashi da aka yi a jihar Yobe wannan a wasu bangare wannan ne jima zauna yana maganar cewar an yi angulu da kan labo a nan yanke saboda su ana ganin ba su zaɓi jam'iyya mai ci a wurin ba har ma an yi an rike masa albashi su an hana su a biya wani da a hana wani yanke. Shin ba wata doka ne wacce za ku yi wani domin a taka gwamnonin jihohin Najeriya nan birki wannan abu ya kawo ƙarshe? Tambaya na sai kenan. Tambaya na biyu, a yau dai ina garin Yobe, shin akwai wani sanata da ya yi wani babban asibiti a Fatasko wanda aka zo buɗe wannan asibiti da girma gona ya yi kenan cewa dukkan wannan ya saki ya je wannan buɗe asibiti da zammar bai ce ya je ba, tunda dai ba jam'iyyar su ce kai wannan asibiti ba har mutum ya je gurin wannan buɗe asibiti wanda suke zai fuskanci cikin ba har ma aka samu wani kwamina ya yi kunnen ƙashi ya nuna cikin ƙasa ya je aka buɗe wannan asibiti da shi har ma an cire shi. Shin babu wani doka da za a kawo ƙarshen wannan fitina da kuma da yake fama musamman a arewacin nan namu yana Najeriya a jafantar mu? Sannan tambaya da ta ƙarshe, shin da girma shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Buhari kamar Allah ya kara masa lafiya ya yi maganar cewar ɗan arewa ku dawo a ci gaba da noma domin tattalin arzikin ƙasar mu dama akan noma ya dogara. To sai kuma da samu ƙalubale game da tsarin wannan noma, an fitar da taki a bisa doka ta samu ta ƙasa wannan yanzu ne su ne su da dokan nan an ce a sai da taki naira 5,500 yau ba shi ɗan Najeriya yana siyan taki 7,700 zuwa 7,500 an sa namba waya ta bogi, in ka sa namba wayar ma ku masu wannan namba waya ta wuce abin da makarfin su yin har ma an samu wata matsala a Kaduna ana zuwa a bugo lebar taki ta ƙarya wannan ba ta gwamnati ba ce a zo a rika tura taki na ƙarya ana siyarwa mutane 5,500 wancan kuma abin na ƙasar wannan aka yarda da a siyar din ya kai 6,500 zuwa 7,000. Wannan gudunmuwa da gudunmuwa za ta bayar yanzu a ce Najeriya ne ta tsaya a kan doka na wani wadannan doka da ake amfani da dokar wani biyan da ita ga doka doka ta saka ce inda muka fata na sai da ɗin nan kuma da rajiya na gode.
Kash Malam Suleiman, gashi kai tambayoyinka, to amma kuma lokaci ya kawo jiki, a saboda haka sai kai mana hakuri sai makon gobe cikin yadda Allah. Senator Ahmed Lawan zai baka ansa. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Kuma da lahajar yanzu kuna tare da sashen wasu murar Amurka karfe 11:25 na safe a nan Washington DC ga ra'ayoyinku yanzu nan.
To ayo wasi kamar ta farko ta fito daga Isa Lawan Girgir dan masanin girgir jihar Yobe Najeriya wanda yace salamu alaikum sashen wasu murar Amurka. Dan Allah ku bani dama in kira ga shugaba Muhammadu Buhari da yayi waiwaye a dan tafiya. Ya dubi mutanen da suke gwamnatin sa. Domin a cikin su akwai kara da kiyashi don haka ya kamata yi tankade da rairaya a gwamnatin sa. Sai kuma sako na biyu wanda ya fito daga Muhammad Salihu Kauran Namo da jihar Zamfara wanda shi kuma ke cewa muna fatan yunkurin farfado da kamfanin musakar Kaduna ya kai ga nasara domin ci gaban tattalin arzikin jihar da ma yankin arewacin Najeriya baki daya. Da fatan jihohi 19 da ke yankin za su bayar da dukkan tallafin da ake bukata don gudanar da wannan aiki. VOA Hausa, tabbas ne ma na gamsu da wannan matakin da kotun kolin kasar India ta dauka na haramta wa mazaje yin saki uku nan take domin dakile samun yawaitar mace-macen aure. Ina ma ce kotun kolin kasa ta Najeriya za ta yi koyi da hali irin wannan domin rage yawan zawarawan da ke gararan ba a cikin sako da lungunan kasar mu Najeriya. Wannan wasika ta fito ne daga hannun Sani Gulli, Kampala Malamadori, jihar Jigawan Najeriya. Wasika mu ta ƙarshe ta ɗin gwiwa ce daga Sani mai langilangi Yelwa Yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta Yawuri. Wannan da ke cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Da Allah ku ba mu dama don mu yi kira ga kasashen da har yanzu ƴan kasar su ke cikin kangin bauta da zai kokarin ceto su daga wannan kangi. Haka ma kasashe masu fama da sabuwar hanyar bauta da ake kira cilani su ma su yi kokarin ceto ƴan kasar su.
To ma da lasai saki mai da ku gaba bai ba ku labari a takeice.
Ana sa ran nan ba daɗewa ba fadar White House za ta baiwa ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon shawarar aiwatar da umarnin shugaba Donald Trump akan haramtawa mutane da suka sauya jinsin su aikin soji. A cewar wani sako da mujallar Wall Street Journal ta buga daga bisani jama'ai kuma suka tabbatarwa jaridar New York Times da kamfanin dillancin labarai na Reuters, za a baiwa sakataren tsaro Jim Mattis watanni 6 ya aiwatar da wannan shiri wanda shugaba Trump ya tafadi a cikin jerin sakonninsa na Twitter a ƙarshen watan Yuli. Wannan shirin zai baiwa ma'aikatan tsaron ta Pentagon daman wato ta sake yar sojojinta waɗanda suka sauya jinsin su bisa tsari da za a tabbatar ko za a iya tura su bakin daga ko kuma wani aiki na daban. Shirin zai kuma hana daukar sababbin mutane waɗanda suka sauya jinsin su shiga aikin soja, kuma za a kawo ƙarshen kuɗaɗen da ake kashewa wurin kiwon lafiyar waɗannan mutane da suka sanya jinsin su a cikin aikin soji. Wasu wakilan majalisar dokoki ɗan bangaren masu tsaurin ra'ayi sun yi na'am da wannan shawaran, amma kuma sauran kuma jama'a wadda suke majalisar dokokin sun yi tir da wannan wato shawara da shugaban kasa ya yanke da sallaman waɗanda suka sauya jinsin su.
To bari mu ja muka barki a nan babu, mun gode jama'a. Abin da ya sauka nan kenan, sai mun dawo da ƙarfe 9:30 na dare. Kada ku manta muna son mu ji ra'ayinku kamar da yadda kuke son ku ga an fasalta Najeriya, amma dole fasalta ta din ya zama dole. Yanzu muna gaita ku, ku shirya ku tarbi tawagar yau da gobe ga Usmani nan tare da Maryam da Safinatu da kuma Daniel za su shigo. Hold on.